بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبو دا قوديا ستبتا قال الله تبارك وتعالى da ya hada mu a wannan babban masallaci mai albarka, masallacin Al-Furqan, Masjidul Furqan a Zango ta Lomé a kasar Togo Republic, a gaban iyaye na mata masu albarka, don isar da sako da nasiha kamar yadda aka saba ana wa'azzuka ga maza ko mata. Zan yi amfani da wannan dama wajen tattaunawa da ku akan wasu abubuwa da suke dalilai ne da za su inganta rayuwar ya mace, rayuwarta ta duniya ta yi rayuwa mai daɗi, ta koma ga Allah, ta samu babban rabo da taufiki da dacewa. Daman dai duniyar ana zama ne a cikinta, ai dan a samu rabo kuma a samu taufiki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wadanne abubuwa ne za su inganta rayuwar mace? Ta zauna lafiya da Allah, ta zauna lafiya da abokanan zamanta, kuma ta mutu ta samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Zan bi abun daki-daki dalla-dalla kamar haka. Abu na farko shi ne, duk mace musulma ita ce matar da take ƙoƙari ta ga ta bi umarnin Allah, ta bi dokokin Allah a cikin dukkan shi'uninta. Hiya tilkal mar'a allati tansa'u wara'a al'awamir as-sadira min indillahi tabaraka wa ta'ala wa min indi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ita ce matar da take jan jiki ta bi Allah, ta bi annabi, ta huta. Idan ba a bi Allah ba, ba a bi manzan Allah ba, an shiga wahala, an shiga damuwa. Ita ce matar da ta yi imani da Allah, haƙiƙanin imani, allati amanat billah wa amanat bi al-yawm al-akhir, kuma ta yi imani da ranar ƙarshe. Ita ce matar da tana auna ayyukan da take yi tsakanin yardar Allah ko fushin Allah. Idan tana aiki, Allah ya yarda da shi, ta ci gaba. Idan tana aiki, zai gadan mata da fushin Allah, sai ta watsar da shi kamar yadda take dora aikinta a bisa mizani na shari'a a kan kanta da kuma gidanta da kuma dukiyarta da kuma iyalinta. Wannan shine ɗabi'ar macen ƙwarai wacce take za ta kasance ta yi koyi da irin manyan mata da suka gabata, Asiya imra'atu Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadija bintu Khuwailid, Aisha ummul mu'minin, Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadannan sune manyan mata da ya kamata, wajibi ne iyaye mata ku nemi tarihin su, ku ji yaya suka rayu, yaya suka yi wa Allah, yaya suka yi wa addini, ku bincike su, ku dauki darussa da fawaid a cikin tarihin su. Asiya matar Fir'auna, matar Fir'auna amma yau ga ta a cikin Al-Qur'ani. Ki tuna waye Fir'auna, ki duba jabbiranci, girman kai, zalunci, kafirci irin na Fir'auna. Amma yau ga wata mata ta iya rayuwa a gidansa. Ta yi ibada, ta bi Allah, har Allah ya ba ta gidan aljanna. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله يبقى مثالي قوضا نسيد إيماني إرم ما تفر أونا. الله أكبر. ما تفر أونا أما ita ce a sahun gaba cikin masu imani a cikin mata. Ta sha wahala, Fir'auna ya azabtar da ita, amma wannan bai hana ta bi Allah ba. Ta daga hannu ta ce rabbibni indaka baitan fil janna, ya Ubangiji ka gina min gida a wajenka a cikin gidan aljanna. Wa najjini min fir'auna, ya Allah ka kare ni daga Fir'auna da mummunan aikin Fir'auna. Wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin, ya Allah ka kare ni daga mutane, ka tsare ni, ka kubutar da ni daga mutane azzalumai. Ana kafirci, ana zagin Allah, ita kuma tana gina musulunci a gidanta. Irin wannan mata muke nema yau. Irin waɗannan mata da za su gina gidansu akan bin Allah, akan bin shari'a, ko da mijinki mai ɓarna ne, ko da mijinki mai sabon Allah ne, ko da mijinki azzalimi ne, amma Allah ya jarabe ki na aurensa, muna so mu ga tasirin musulunci a gidanki. Wace gudunmuwa kika ba wa Allah? Wace gudunmuwa kika ba wa shari'a? Me kika gina kafin ki mutu a gidanki? Ko kin bar gidanki ya lalace? Ko kin bar gidanki babu addini? Wani tanadi kika yi a matsayinki na yarinya wacce baki aure ba? Yaya zaki gina musulunci a cikin gidanki? Ba ma san dogon labari, ba ma san dogon surutu, ba ma san ɓata lokaci. Al'amalu lid-din, aiki wa addini a cikin gidaje. Ita ce wannan mata mai kishin ta yi aure don ta gina musulunci a gidanta, ta yi aure don ta tayar da ‘ya’ya musulmi masu tarbiyya islamiyya, masu addini, masu hijabi, masu niqabi, masu kunya, masu kamala, masu kame kansu, ba mazinata ba, ba mata masu neman ‘yan uwansu mata ba, mata masu neman maza ba, ba masu surutu da gulmace-gulmace ba. A'a, yaya za ki yi ki gyara gidanki kamar yadda Asiya imra'atu Fir'auna ta yi ƙoƙari ta kafa musulunci a gidanta? Ta roƙi Allah, Allah ya kare ta daga makircin Fir'auna, kuma ya kare ta, kuma yau gashi Asiya tana gidan aljanna. Asiya nawa muke nema bila adadin? Wallahi mace tana da daɗin sha'ani in tana da addini. Wallahi duk matar da ba ta da addini a gidanta, rayuwarta ba addini, wahala ne kurum. Ta wahala, ta wahal da wani, ke mai rauni ce. Ya kamata ki yi amfani da wannan rauni ki gina lahirarki. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم ita ce mata ta biyu da nake muku shimfida muna so ku zama irin su Asiya ku zama irin suna na Maryam. Wace ce Maryam? Wama adrakum ma Maryam. Maryam in an ce Maryam ana nufin baiwar Allah, kamar yadda an ce Abdullahi ana nufin bawan Allah, to haka in an ce Maryam ana nufin baiwar Allah. Ku duba abin da Qur'ani ya yabe ta, yace ahsanat farjaha, ta kiyaye farjinta, ta kiyaye mutuncinta, ba ta yi zina ba. Irin waɗannan matan muke nema masu kare mutuncinsu, ba matan da suke ba da kansu su wulakanta kansu. Kin me da kanki kina tallata kanki kamar motar haya, kowa yana shiga kamar mashin na haya, kowa yana hawa, kina da daraja, kina da kima, amma kin zubar da mutuncinki, kin zubar da darajarki, kin mai da kanki araha da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba, yana neman ki ya biya bukatarsa a kanki, ya gudu ya tafi ya barki, yana miki dariya. Kin zubar da mutuncin ƴaƴanki da za su zo nan da shekara 100 da jikokinki, za a ce kakarku mazinaciya ce, ki zama irin Maryam allati ahsanat farjaha. Ba zina bai isa ba namiji in ba shi mutunci na, sai da doka ta shari'a, sai da daurin aure da sadaki. Amma yau zinan mata ya zama ruwan dare rampant, mafi muni zinan matan aure. Allah Allah, ku rike amanar aure ya ku mata. Mai aure, Ibn Hajar yake cewa zinan mai aure muninta ya fi zinan yarinya da ba taɓa yin aure ba. Dan ita zinar mai aure akwai kece dokar Allah, kuma akwai cin amanar miji. Amma yau ya zama ruwan dare, wasu matan su suke kai kansu wajen mazan. Mace ta zo da aurenta tana buga maza waya, tana chatting da su, tana neman su. A'udhu billah, mijinta yayi tafiya baya nan, ta je tana kwana da wani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mijinta yana kasuwa tana buga waya tana hira da wani ba mijinta ba. Wata tana da ɗabi'a da zarar mai gidanta ya yi tafiya, mai tafiye tafiye ne, daman tana da wanda yake zuwa ya ɗauke ta, ta yi wanka, ta gyara jikinta, ta yi kwalliya irin wanda ba ta yi wa miji, ta saka turare irin wanda ba ta sa wa miji, ta yi ado irin wanda ba ta yi wa miji, ta zo wani ya ɗauke ta, ta je ta yi lalata, ta ɗauko masa cikin wani, ta kawo masa gidansa ya kai ta asibiti a yi awo. Ita wahala akan ɗan da ba nasa ba, bai sani ba, an cuce shi, an kawo masa wani a gidansa wanda ba nasa ba. Wani yana da yaya a gidansa da yawa, sai ya ga wani yaro daban ne, in ya ce ya yi sai ce baran yi ba, kuma yana cikin yayansa, in ya ce bari ya ce baran bari ba. Sai ya ce wasake, wannan ba ɗana ba ne, wannan yaron ba ɗana ba ne. Me ya haka alaji, wace magana ne wannan? Ya ce wallahi ba ɗana ba ne. Ya ce duk ɗana in na masa faɗa zai ci, duk ɗana in na ce bari zai bari, ɗana ba zai iya kallon idona ya buɗe baki ya ce ba zan yi ba. Ya ce a nemi ubansa ya fita ya bar gidan nan. Tai kuka, tai kuka. Ya ce ba ɗana ba ne. Kin san wasu Allah yana ba su ilhama. Matan nan da ta sha wahala sai ta ce ka rufa min asiri, zan gaya maka gaskiya. A shekara kaza, shekara kaza ka yi wata doguwar tafiya, ka tafi ka banni ba ciki. Akwai abokinka, maƙocinka, yana zuwa gidan nan yana kwana din a lokacin na dauke ciki kuma ka dawo ka dauka cikin ka ne kai ta masa wahala wannan shine yaro yace ai na fada na ce ba dana bane do kai hada kayan sai fita tace ka rufa mu asiri yace ai sai dai ku tafi tare aka je aka dauki yaro aka kai wa makoci aka ce ga danka shi ma kuma yace a ba na sa bane to kaga illal zina yaro ya wulakanta uwarsa ta wulakanta me ya kai ki kina da miji kina zina ikhtilatul al-ansab to wallahi yau zamanin nan da yawa akwai mutanen da suna rike ƴaƴan da ba nasu ba sani ba shi yasa malamai suka ce duk wanda zai aure yayi kokari ya auri mace mai amana matar da tahfazu zawjaha fi hadratihi wa ghaibatihi mai kiyayewa mutuncin mijinta ko yana nan ko baya nan ba matar da za ta ci amana ba ba matar da za ta cike mayaudariya ba maha'inciya ba wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha nana maryam qur'ani yayi magana akan ta mahaifiyar annabi isa ta haife shi ba da miji ba فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا تَجَسَّكَتْ كَلِمَةُ أُبَنْجِجِي وَكُتُبِهِ لِتَتَفَنَّ اللَّهُ دُكَا تَي إِيمَانِي وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ كُمَا نَا مَرْيَمُ تَنَا cikin masu bauta masu ibada masu yi wa Allah da'a irin wannan mata muke nema su muke so mu gina su muke so mu kafa wanda za su gina rayuwa akan bin Allah ba wanda za su yi ta shashanci ba Maryam mace ce mai ibada Maryam mace ce mai kusantar Allah wazkur fil kitabi Maryam idan tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن مريم أم يسوع وأن مريم إن مريم إنا مريم إنا مريم أين المريم في الأمة الإسلامية الله يا إما جنا أكنتا كدوب دو أيوين قبادي أكن إتليني وانا ولي بداني نكاموك أتشن قرآني أقول ورادي ديوة الله يا جربيتا تاتو كيشكي باميجي قاتل إبادة dan ita tuntuna yarinya aka dauke ta aka kaita masallaci ba ta da aiki sai aikin masallaci share masallaci sai ibada daka ita ba ta san maza ba ku duba da Allah ya zo girmama ta sai ya girmama ta tare da jarrabawa daman Allah yakan girmama mutum ya hada masa jarrabawa sai turo mata malaika Jibrilu sai yi mata bushi sai ta dauke ciki ta tashi ta bar inda take ta bar gidansu ta bar wurin iyayenta tana kurun masallaci take wajen ibada kawai sai ga naƙuda ta zo mata naƙuda a ba a san ba mace tana haihuwa ba namiji yau ina za ta sa kanta mai bautar Allah mai ibada yau ga ta tana naƙuda kawai ji ta ciki yana ciwo fa ajaa al makhadu ila juz'in nakhla tazo ta rike wata kututture na dabino kawai sai na kuda ta daga kai ta duba tace ya ubangiji ina ma da na mutu kafin wannan lokacin in zo in haihu ba miji dan Allah ku duba yanda suke kyamajina yau matan musulmi ne suke zuwa su je su dauki ciki su rayar da cikin ya girma su haife su je su jefar da shi a kwata ko kwanan nan a Najeriya muna mikin da wasu kawai sai wasu ɗan agaji suka zo suka ce malam nace me ya faru ce wallahi malam jariri muka tsanta a bakin kwada nace jariri suka ce wallahi gashi nan har ya mutu ya fara kumbura a cikin zanin sa wata ta haifu ta jefar da shi sabofil ya gama kukan sa har ya mutu nace to ba ni za ku kawo ba ku kai wa mai unguwa ko ku kai wa ƴan sanda haka aka je aka dauke wannan kun san waye wata ce cikin ƴan unguwar musulma mazinaciya daidina a gidansu ina iyayenta ina ubanta ina ƴan uwanta har ciki ya girma har ya kai ta haife shi ba sani ba sakacin iyaye ba kula da tarbiya tun isa ki zo ki mun ciki ki zauna mun a gida ta haife shi da haka nana Maryam ta ce ya laitani mittu qabla hada ni kam ina ma da na mutu ya zama babu ni am jena tunani am manta da ni yaya za a yi na zo na haihu babu miji kawai sai Allah ya turo malaika ya ce a kiraye ta a gaya mata karki yadda ke bakin ciki karki damu Allah zai kare ki kuma Allah zai baki mafita za ki haihu lafiya kuma zai kare ki ki girgiza wannan kututture na dabino huzzi ilayki bi jiz'in nakhla kututturen dabino ne fa ta girgiza wallahi sai ga danyen dabino yana ta sauko mata aka ce ki ci ki sha kuli washrabi wa qarri aina Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah a cikin tafsirin sa yana bayani da sauran malamai suna bayani wannan yana nuna cewa idan mace tana da ciki juna biyu yana da kyau ta rinka cin danyen dabino wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban shine rutab in an ce rutab ina irin danyen dabino mai zakin nan to yana da amfani ga mace mai ciki saboda nana Maryam shi tayi tace ta haifi Isa alayhi salam kuma zai sa ki samu dami albarka tace ta sha kuma ta haihu to yaya yau Maryam za ta yi ta haihu ga da a hannu ba miji fa kuli washrabi wa qarri aina Allah ya ce in kin hadu da wani kowaye shi ya miki magana ki ce yau azumi nake bana magana ki haka فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. دول سيتا هذا متاني سمت مغانا أئنا يا يكيك سامو ونن دا الله يكي دون ديك هذا الشيء كيكي أزمي كيكي هما يوبا ونن أدم دي إساء ني مغانا دشي الدنيا بي إسابا فأتت به قومها تحمله سيغانا مريم تأتكو به da dan jaririn ta Annabi Isa kenan tana dauke da shi kamar yadda uwa take dauke da dan ta in ta haihu kalu sai mutanen ta suka ce ya Maryam kun ji ta ko kun ji Maryam din ko ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya lalle yau kin zo da ƙarya baki isa ba sai kin yi bayani ku duba tun a can da ana zargin mace idan an ganta da da babu uba ba miji aibu ne a gare ki kizo kina yawo da da ba a san uban shi ba wani yaro ya bugo yana fata ya ce malam nayi 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 mama na ta gaya mun waye baba na ta ki ta gaya mun nace ina baba na ya girma ne yace ina babansa mutuwaye a gaya mun ina kabarin sa zai je masa addu'a yace ina kauyen babana in ba anan ya rayu ba ina abokanan babana ba labari ina gadan babana ya mutuwa uwa ba labari ina zanga hoton babana uwa ba labari ashe yaro bai da uba ashe yawo tai tai yarinta lokacin tana budurci wannan rawan kan na ƴan mata nuna isa na ƴan mata da shaidan kwadayin duniya na ƴan mata da rashin tsoron Allah na ƴan mata zaki lalata rayuwarki zoki da na sani ki kuka ba wanda zai share miki hawaye abin ya dame shi wannan ba ta iya magana ya mutu ne shiru yayi hadari ne shiru ina kauyen babana shiru ina yanwan babana shiru ina kaza shiru ashe babu uban to wannan ɗaya daga cikin abun kunya da zaki gamu da shi ya ke mai zina danki yazo ya rika ce ina ubansa sai wani makocin su ya ji labari yaro ya sa uwarsa a gaba yace kai ka daina batawa kanka lokaci sai dai kai hakuri mahaifiyarka lokacin da take yarantarta ta yi yawo ta yi wasa a yawace yawacenta ta je ta samu ka bata isa ta gaya maka waye ubanka ba dan mutane da yawa ne suke zana da ita yaro malam madadin Qur'ani malamin islamiya mai addini mai ilimi amma bai da uba waye cuce shi uwarsa wata ta bugo min waya tana cewa dan Allah nayi wa mahaifiyarta nasiha ga tanan a kusa da ita nace me ya faru tace wallahi malam sai da ta sa na kashe aure na bayan na dawo gidan tana cewa in fita in je ne zina in samu mana kuɗi tace yanzu malam uwarka mahaifiya tace ka je kai zina tace ta faɗa din ai ta san mazinaciya ne sai ita ma yar tace tace wallahi malam mama na ma mazinaciya ce waka ubanka suke ita ta fita ta nemo yar ita ma ta je ta nemo la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah to gana na maryam an ce a can fada yau kin zo da ƙarya laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ya ir uwar harun ma kana abuki mar'a sau'in babanki ba mutumin banza bane babanki ce maryam mutumin kirki ne maryam ibnata imrana wama kanat ummuki baghiya mun sani a tarihi ya maryam mamanki ba karuwa bace ashe tun da suna kyamar karuwanci, ashe tun da ba sa san karuwanci bin maza, zinace babanki mutumin kirki, mamanki ba karuwa ba, a ina kika samu wannan dan? Yanzu ke kin yi adalci, iyayenki sun miki tarbiya, amma ke ki bi tarbiyan iyayenki kije kina bin maza? Yau yarinya saboda arha, zina ta zama arha a waya, kullum mutum zai kira ta, zo ki same ni wuri kaza, sai kaga ta zo ta mai da kanta banza. Namiji, kije ki ba da kanki. Da ido na wata ran na gani a ɗakin wani yaro matashi, wata yarinya budurwa, tana ta wanke-wanke, tana gyare-gyare, ta gama ta je ta kwanta akan gadansu a ɗakin maza samari. Na kasa hakuri na yi magana, wani uzuri ya kai, na ce wannan yarinyar mai tafiya nan, ya ce malam kai dai Allah sauri, ai wannan malam sai ta sati biyu a ɗakin nan. Me yake kawo ta? Wallahi abincin rana kawai take zuwa ta ci, a bata abin karyawa, a bata ɗan kashewa, kuma a rinka kwana da ita. Ina uwarta? Tana gari. Ina ubanta? Suna nan. Yanzu wannan yarinyar in girma ta kama ta, me za ta ce wa ‘ya’yanta? Kuma abin mamaki, samari wulakantattu ba wasu masu daraja ba, amma ita ba tarewa ma take ma a ɗakin samari. To yau akwai ‘yan matan da waya ake buga musu a kama musu hotel a manya-manyan gari, sai ta je ta yi sati biyu a ɗakin wani a hotel, yana lalata da ita, bai baki sadaki ba, bai je ya gaya wa iyayenki ba, da mutuncinki, da kimarki, da darajarki, ki dai wani yana kwanciya da ke yana lalata miki mutunci, me za ki samu a duniya? Wata sana'ar ta kenan, da shi kike zuwa Dubai, da shi kike zuwa Ingila, da shi a kai ta America, wata kawai duk da zai tafiya kawai zai kira ta da ita, wata ma sai ta riga shi zuwa ai mata visa, yau ta riga shi ta kama musu hotel, ita za ta yi komai, amma wallahi ba mijinta ba, ta kama musu hotel, ta rinka musu abinci, su rinka fita yawo da uwarta da ubanta, amma ba miji. A gama a sallame ta, a bata ‘yan dalolinta a jakarta, ta dawo tana shaƙata. Wai wannan rayuwar, wai wasu mata, wai irin wannan wulakancin, wai shi suka zaɓa. Za ki gama, yanzu ne kina da yarinta, kina ɗan haske, in dai namiji yana haɗuwa da ke sai kin rabu. Wannan sanannen abu ne, duk macen da dole in namiji yana haɗuwa da ita dole sai ta rabu. Kina raguwa shekaru, kina raguwa, kuma ba da aure ba, kai ko baki aure ba, ko namiji baya haɗuwa da ke, shekarunki dole sai kin rabu. Budurcin nan sai ya zube, dole tsufa ya zo miki fuska, dole gajiya ta tabbata a gangan jikinki, rufin asirinki kije ki aure na musulunci. Sai an gama yawon iskanci, a zo a zauna, wanda duk suka lalata ta sun gudu sun batta, tana so yanzu kuma wai ta tuba. Sai a fara rike sharbi, ana shiga islamiya. You have already wasted your time. Yawma la yanfa'u nadam, baƙin ciki ya kashe ki, sai dai wani ɗan uwanki mazinaci mai ciwon ƙanjamau, mai ciwon sida, mai ciwon AIDS, shi zai zo ya neme ki ya aure ki a haka a wulakance, kina masa laifi ta zabga miki mari, ki sha uban kuka kuma ba inda zaki je. Fa asharat ilai, da suka yi mata magana tunda ta ce ita azumi take bata magana, sai ta nuna shi. Ya Maryam, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, yaya zaki nuna mana yaro dan da yake cikin zanin goyo mai magana? Ki ba mu ansa, a ina kika samu wannan dan? Shikenan, matar kirki za ta haifi dan kirki, kuma sai ya kare ta. Yau ga danta yana zanin goyo, yana ba ta kariya, kin ga walittaka? Waɗannan su ne waliyan Allah. Ina mata da ake ba ku labarin waliyai, wance waliya, wance waliya? To ga waliya ta farko na Maryam. Qala inni Abdullah, kawai sai ga jariri yana magana, ni bawan Allah ne, atani alkitaba, Allah ma ya bani littafi. La ilaha illallah, ana haifanka, kana zanin goyo har ka zama annabi? waja'alani nabiyya kuma ni annabi ne ni da kuke gani na dan maryam ina da littafi kuma ni annabi ne waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni na zama mai albarka duk inda nake kamar yadda uwata ta zama mai albarka Allah ya mun wasiya wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya mun wasiya da sallah da zakka matukar ina raye a'a me yasa kirista ba sa sallah me yasa kirista ba sa ba da zakka a'a ga nabi Isa yana cewa wa ausani bis salah Allah ya mun wasiya ne sallah a'a yaya ba ku san mar sallah yaya ba ku zuwa sallah da ku zo mai sallah Isa da Maryam yana sallah nana Maryam tana sallah ku zo ku ba da zakka yace matukar ina raye yace kuma wa barran bi walidati Allah ya sa na zama mai biyayya ga mahaifiyata wannan Allah ku duba kariyar Allah ku duba yadda Allah ya mutunta nana Maryam danta yana zanin goyo yake cewa zan bi ki zan miki da'a irin wannan Maryam din muke nema a gida wanda za ta samu yaya masu mata biyayya da ladabi kuma Allah bai sanya ni mai girman kai kuma dan wuta ba amincin Allah kuma ya tabbate tabbata gare ni a lokacin da aka haife ni a lokacin da zan mutu a kuma lokacin da za a ainihin tashe ni a kiyama a'a ashe Isa haifansa akai ashe Isa ba Allah bane wa salamun alayya yawma wulidtu a'a yaya Allah zai ce yawma wulidtu in har Isa Allah ne yaya zai ce an haife ni wa yawma amutu ashe Isa dan adam ne yana mutuwa in ba ka bayin Allah ne ya za ya ce yace zai mutu wa yawma ub'athu hayya kuma da ranar za a tashe ni ina raye a ashe annabi Isa za a tashe shi a kiyama ashe akwai wani Allah ba shi ba tunda shi ma ya yarda za a tashe shi to yaya kai yadda aka yaudare ka ce yadda aka yaudare ki cewa Isa Allah ne bari ku ji Qur'ani yace zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ai wancan shine Isa dan Maryam a Isa ibn Maryam Isa dan Maryam a'a ashe yana da uwa ashe yana da mahaifiya shine zancen gaskiya da kuke shakka akai ya ku kristan duniya wai yaya aka yi nana Maryam ta samu wannan matsayi ake ta bada labarin ta a cikin alqur'ani haka nana Maryam baiwar Allah to ki kokari ki zama baiwar Allah Khadija binti Khuwailid mata ta uku wama adrakum ma Khadija man Khadija kin san Khadija Khadija binti Khuwailid wata babban mace mai daraja mai matsayi mai kima mai daukaka matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadija da wata rana nana Aisha ta sha iska a gidanta take ga yawa annabi manzo Allah yana yawan cewa Khadija Khadija annabi yana son Khadija ku ga yawa duniya wallahi yana kaunar Khadija annabi yana Khadija 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 kishi irin naku na mata ya kama nana Aisha tace ya Rasulullah me ya kada mu kana ta kiran wata mace ta mutu ba Allah ya canja maka wanda ta fita ba annabi kawai sai ba ta race wallahi Allah bai canja mu wacce tafita ba wallahi Allah bai canja mu tafita ba wallahi Allah bai canja mu tafita ba Khadija Khadija ita ce ta haifa wa annabi ƴaƴansa duka in banda Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan Mariyatu al-Qibtiyya amma yaya Khadija ta samu wannan matsayi ita ce wannan baiwar Allah mai matsayi da daraja da ta haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure shi bai taɓa aure ba ita kuma a matsayinta na bazawara Khadija sai da ta yi aure biyu ta zauna gida biyu shekaru kowane gida sai da ta haifi ƴaƴa amma daga ƙarshen rayuwarta ta yi babban tsuntuwa babban rabo ta aure annabi wannan bawan Allah mai aure dan Allah wannan bawan Allah mai aure dan taimako wannan bawan Allah mai aure dan jin kai yana saurayin sa matashi bai taba aure ba shekara 25 ita ma 25 ta yi ko masa ta hanyar wata nafisa tace a gaya wa Muhammadu ina son sa yace a gaya wa babban shi baban Ali Abu Talib suka kulle kasuwanci da shi kafin wannan lokaci ya dauki kayanta ya kai Sham ya sayar mata a dawo a yi lissafi ta dauki nata ta bashi riba tace wannan mutumi yana da amana ina son aure shi aka ga yau annabi yace ba komai kin ga bambancin auren da da yanzu su yanzu masu auren yanzu auren sha'awa ne auren mai kwalliya auren mai kekel an sa jaka ya kakal ya kakal ya kakal ana tafiya auren yan rake jaka auren masu bayyana tsarici auren matar da za a dauke ta a sa ta a gaban mota ana yawo da ita ana sauke gilas auren huce haushi matana ta gidana ta bata min barin ƙara aure in sa mata haushi shi sa auren ku baya albarka tunda kun aura ne don ku lakanta ta gidan auren sha'awa sha'awa ta gane shi bai da hali bai da iko amma sai ya ƙara auren ƙara talauci baya iya ciyarwa baya iya shayarwa baya iya biyan kudin haya baya iya biyan kudin makarantar yara baya iya kai matarsa asibiti ya kula da ita baya amma ya ga wata yarinya budurwa tana dauko masa hoto tana tura masa a waya yana gani duk ya gigice sai yazo yana miki susa ni fa aure zan kara ki ce baka isa ba wallahi babu ci babu sha ba wurin zama yalwatacce ba ka iya daukan nauyin ƴaƴanka wani aure zaka je ka garo mana wahala wata mata tai kuka tace wallahi malam bana kyamar aure wallahi malam ban isa ne fada da dokar Allah ya aure ba amma wallahi malam miji na bai cancanta ya aure ba tace da ƙyar muke samu abin da zamu ci ƴaƴanmu da ƙyar muke biya musu kudin makaranta yanzu yaje ya auro wata dan wannan wahalar da muke ya sa ƴar wasu wahala dan wallahi ita ma in ta zo gidan nan sai ta wahala ragas zamu sai shi malam zan yi iya ƙarfi na sai na hana shi auren nan nace ina goyen baya ina jaddadawa da zai iya ne ko qur'ani naga malam yayi shiru ina jin baya tare da ni malam bai goyi baya na ba Allah ya saka da alheri malam ya ce wallahi ina bayanka to kaga kun samu ƙuri'a kenan jama'a yana da kyau mai aure yayi aure wanda zai ƙara aure ya ƙara aure amma yaushe ake ƙara aure ku daina auren gadara auren aboki na yayi sai nayi ko da ban cancanta ba auren waye ba bai da amfani ku yi aure dan buƙata ku yi aure da za ku iya ɗaukan nauyin iyalinku ba ku je ku ɗauki ƴaƴan mutane ku aure su ku basu cikin yunwa ba ku basu cikin talauci mutum yanzu ana ango amma gidansa ko ƙwayan shinkafa babu ango yana kaɗa kai ya je gida ba abincin dare ina zama ango yau dai na san maza ba za su ji daɗin karatun nan ba amma na faɗa wannan Khadija haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ku saurara kuna dariya zan dawo kanku fa yawa akwai karatun ku yana nan tabba kuna ta kuna bude baki kuna dariya ba zan zo kanku akwai naku a nan gaba dukan ƙarshe zan muku sai da ƙyar zaki tashi daga masallacin nan Allah ya so yadda yawa ki gama dariyan ki yanzu an jima zaki kuka ai an san Khadija ko ai an gane na Khadija ko to annabi ya aure ta haka aka zo babansa Abu Talib shi yaje huduma shi yaje neman masa aure ya aure ta a duk duniya an ce ba matar da ta taimaki miji ta tallafi miji ta agaza miji irin na na Khadija da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah kina taimakon mai gidanki kudinki yana gani ya ci koko in an baki boyewa kike yi manzo Allah ya ce wasatni bi maliha nana Khadija ta taimaka min da dukiyarta nana Khadija da kudinta aka yi farkon da awa ta taimaki mijinta ta rufa mijinta asiri ba irin ki ba yau kin tara mijinki baya ci sai dai kawayenki sai dai abokananki sai dai kaza dinki amma mijinki baya amfanuwa ta taimake shi ta agaza masa lokacin da aka nada shi a matsayin annabi manzo a duniya ba inda yaje ya kai kukan abin da ya gani da ya bashi tsoro sai matarsa yaje garu hira kai idan zai tafi kogon hirin ita take masa cefane ita take sai mai kayan abinci guzuri ya tafi da shi yaje wannan kogon tun kafin an nada shi annabi ya gama in abincin sai kare ya dawo ta dada ta nan masa ta taimake shi da dukiyarta lokacin da malaika ya zo masa da wahayi ya tsoruta ya koma gida wurin Khadija ya tafi irin wannan matan muke so wanda in miji ya firgita sai ya tafi wajen mijin matarsa in miji ya shiga damuwa sai ya zo wajen ki kina da kareyi kina daukan miji da damuwar miji ki dau damuwar ki kuma ki dau damuwar mijinki irin wannan matan muke nema yazo yana zammiluni zammiluni daffiruni daffiruni kulullubeni 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 na tsorita na tsorita ita ta dauko mai yafi talluba masa ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaffir ashe ya kamata idan mijinki ya shiga damuwa ki taimaka wajen yaye masa damuwa ashe ya kamata idan mijinki ya zo a wurin aiki an bata masa ki kwantar masa da hankali ashe ya kamata idan mijinki ya zo da bakin ciki ki kokarin ki shimfida masa rayuwa mai dadi ya dawo yana cikin fushi ke ma kin turbune fara kuma mai aka yi maka haba haje haba a wannan zamanin ai sai ki sa hawan jinin sai daga ai ai ba a turbune wa miji ai in miji ya zo rai a bace ai ba a yadda ai fushi in kin ga yazo ransa a bace to yi kokari ki sa wa kanki wani yanayin da zaki iya karban sa ki sauke wannan damuwa ranke dade Allah kara maka lafiya Allah kara maka imani mai gidana na kaina naga kamar ranka bace kada ya bata maka rai sai duk wanda ya bata maka Allah mana maganin shi zai ke jina amin kin kwance masa da hankali a kawo mai abin da yafi so a ce ya zauna a cire mai hula kunna masa fanka in babu a masa bibita a bashi ruwan sanyi malamai suna cewa duk inda mutum ya shiga damu aka bashi ruwa mai sanyi ya sha yana lowering temper a zauna kusa da shi ayi kokari a kwantar mai da hankali haka na Khadija ta yi ta ce da ya rasulullahi kalla la yukhzika Allahu abadan Allah bai tozartar da kai ba yace laqad khashitu ala nafsi ina jiye wa kaina tsoro ya Khadija naga abinda ban saba gani ba wani ya zo mun malaika yace nayi kaza nayi kaza nayi kaza yace nayi karatu tace shirya 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 mu tafi gidan wani babban malami dan gidan baffana mai ilimi ne zai ba mu labarin meye wannan ya same ka ta dauki mijinta ta kama mijinta ta rike mijinta ba ke yau tsakaninki da shi ba kilomita 10 ba a zama daidai wata tace wallahi malam in yazo ba ma zama wuri daya yana can ina can in yana fada da naga ya fara fada sai ya ce to mu kwallafiya sai ta je ta ga naki saboda zai yi bala'i, ita kuma babu basirar da za ta yi maganin wannan bala'in da yake yi. Wallahi ba za ku ji daɗin rayuwa ba in ba ku gane maza ba. Duk macen da bata je makaranta ta karanta waye namiji ta shirya ya za ta rike mijinta ba, za ki wahala. Namiji kamar jariri ne, kun san jariri sai an san yadda ake rike shi. Idan aka rike shi aka yana inya 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 yana kuka, sai a juya shi a dora shi anan ana kada shi yana kuka, sai a dada juya shi anan sai a dada daga shi anan ana wakala kuka ana wakala kuka, sai ga daga kuka ya fara dariya. To shi ma namiji haka ake masa, za ku yi dariya, za ku yi mamaki. Wallahi wanda take wa mijinta haka ita ce number one, kuma ita ce mijin nan baya tunanin wata in bace ba. Bari mu baku labari. Mahaifina, Allah ya masa rahama, lokacin da mahaifiyar matarsu ya auri wata mata, ni na sani ina yaro, na san yadda mahaifiyata take kula da babana, kawai na san da wannan, ina iya tunawa yanzu a kwakwalwata. Sai Allah ya bashi damuwa ya rabu da ita, ta riga shi tafiya. Sai Allah ya aura masa wata, ita ma ta rasu. Mahallin shahid lokacin mun girma, dattijan nan shi babanmu kenan, idan ita matar ta tafi kaman ganin gida, sai mu ga ya shiga damuwa, kuma ita kadai ne matarsa. Muka ce baba ka ƙara aure mana, sai ce a'a wannan din mata isa. To yaya muka ga kaza, sai ce ita take mun kaza, ita take mun kaza, ita take mun kaza. Yanzu ba ta gidanta a cike da yara da ba su abinci da kulawa da mai gidanta kaza kaza. Mu kanmu muna yara, in kai masa wata irin miya sai mun zo muna so da tukunyan nan. Kashi uku ne, amma ta tsaya ta kimtsa shi sosai. Wata rana kawai yana abin nan, sai muka ga ya ce zai yi tafiya, ce ina za ka je, ce zan je na ɗauko ta. Da kanka baba za ka je, bari mu je mu ɗauko, ce zan je na ɗauko ta. Wallahi da kansa ya tafi ya je taho da ita. Me yasa? Saboda tana kyautata masa. Amma yanzu kin san ke akwai matar da za ta tafi, ce yaushe za ki dawo ne? Sati biyu. Sai ya ce a'a ki wata biyu da Allah. Saboda bala'inki fitina. Ya ce wallahi in Allah ya taimake ni ta yi tafiyan nan, na fi samun nutsuwa. In kin ga mijinki kin yi tafiya, kin ba shi sati biyu, ya ce ki wata biyu, ko ya tsara miki wasu sati cika, to wallahi akwai matsala. Ya gaji da ke zaman ‘ya’ya kike kawai, sai dai in wata larura. Amma duk inda namiji yake jin daɗin matarsa, malama, idan ta tafi so yake, ta dawo ta dawo ta dawo ta dawo. Amma in kin zama mai shan mai, mai zuƙa, mai takurawa, mai fitina, mai kaza, to ba yanda za a yi da ke, kin zama ƙarfan ƙafa. Saboda kin tara yara, manyan yara, kar a haɗa masa zanga-zanga a gida. In ya samu ya danna ki, to sai ya ɗan samu hutu, kin samu matsala. Wallahi ku yi wa yadda mazajen ku za su so ku, su ƙaunace ku, su girmama ku, su mutunta ku, kamar yadda manzon Allah yake sanna na Khadija. Ta ɗauke shi ta kai shi gidan babbanta. Kaji kaji abin da ya samu mai gidana. Ya ce ina, ai wannan yana nuna cewa annabi ne shi. Hadan namusul ladhi unzila ala Musa. Ai wannan shi ne mala’ikan da ya sauka akan annan Musa. Ina ma da ina tare da kai lokacin da za ka zama annabi, kai ƙarfi, sai na taimake ka, na agaza maka. Daga nan annabi ya samu relief, daga nan na Khadija samu relief. Aka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ci gaba da kulawa da shi. Ke barin gaya miki, saboda san da Nana Khadija, wato kulawa da Nana Khadija ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi bayan ta mutu ƙawayenta ma sun ci moriyarta. Abokananta ba wai ita ba, har bayan Nana Khadija ta rasu, abokananta ƙawayenta, annabi yana bin su, yana kai musu ziyara, kai musu abin arziki. Ina wannan matar Khadija? Ina take? Wanda yau in kin mutu mijinki, ƙawayenki ma zai rinka taimaka musu. Ba wai a zo ana Allah wadare da ke ba. Wata rana annabi ya sa aka yanka dabba a gidansa, ya ce ina wance? Ƙawan Nana Khadija, aka ce tana nan, a ce ku kai mata nama. Ina wance? Ƙawan Nana Khadija, aka ce tana nan, a ce ku kai mata nama. Ina wance? Ƙawan Nana Khadija, ku kai mata taimako. wallahi in annabi ya kawo abun taimako sai ya raba kawayen nan na Khadija. Wata rana yana zaune a gida sai aka yi mai sallama, wuta tsohuwa ta zo aka yi mai sallama sai ya fito wa alaikum assalam, sai ya ce marhaba marhaba sannu da zuwa, sai yake gaya matan sai ya ce Allah sarki wance kanat tudhakkiruna bi ayyami Khadija, wannan kawan na Khadija ne tazo tana tunatar da mu rayuwar da muka yi mai dadi a kwanakin da muka rayu da nana Khadija. Wannan kawar ta ce fa ba ita ba, haba ai dole nana Aisha ta kishi da ita yi. Nana Aisha ta ga cewa wannan mata fa bata duniya amma ana yi da ita, irin wannan matan muke nema wanda hatta mutu mai gidanta yana yi da ita, kin mutu amma mai gidanki yana yi da ke, yana kulawa da ke, ya taimaki yan uwanki, ya taimaki danginki. Wannan shine ribar mace ta kyautata wa miji. Ki zama mai da'a, ki zama mai biyayya, ki zama mai ladabi, ki zama mai sakin fuska, ki zama mai tausayi akan mijinki. Kar ki zama almubazzara, mai almubazzaranci. Ki daina yin auren jari, ki daina yin auren wane ne, za mu ci rabon mu. Wai wasu mata suna hira, suna hira, ke nawa kike tatuka? Ai kaza nake ja, ke fa nawa nake? Wai ana so kowane miji wai sai an tatuke shi daga mai sata, da wanda take yaudarar ƙarya, da wanda take masa obabil, da wanda gashi nan dai an waye gari yau. Kafin ka samu matar da za ta aure ka dan Allah sai an sha wahala. A saurara, wata ta aure shi kawai ta ga yana sa riga mai kyau, dan haka da ta ga rigarsa mai kyau sai ta ce kai wannan akwai maiƙo. Ayya, ana hayar riga wallahi ba ki sani ba Hajiya. Wata ta aure shi, ka gama daga hannunka ba tsayawa zan yi ba, dan sunna TV wai kunje wai minti biyu, ina ma mai ma na fara yi, ai sai na kwankwashe koyo gaba ɗaya kafin na fitar gurbin. Wata ta aure shi saboda ta ga zankaleliyar mota da yake hawa. Ayya, watakila motar haya ne, watakila motar bashin banki ne. Wata ta aure shi saboda wata sifa da ta ga yana da shi ya mata kyau. Ki sani ba kyau za ki ci a gidan shi ba, mai kwalliya, ɗan gaye, mai ado, mai kaza, wannan ba shi za ki ci a gidan ba. Mu'amala mai kyau wanda zai tausaya miki. Duk macen da bata auri mijin da yake tausayinta ba za ta wahala. Idan za ki aurar da ƴarki ko idan za ki aure, ki tabbatar kin samu mijin da yake tausayin ƴarki, yake tausayinki. Dan wallahi mata, daga ƙarshen rayuwarku zaman aure tausayi yake sa a rike ku, saboda halinku bai da kyau. Ku yi hakuri da yawanku, tausayi jin kai yake sa a ci gaba da rike ku. In kika auri mijin da baya da tausayi, baya da jin kai, ko ƴarki ta aura, to wallahi za ta yi ta yawo a titi. Za ka kufi mai da hankali ko focusing akan wannan janibi na tausayi da jin kai. Wane ne idan na aure shi zai tausaya mun? Wata rana muna aikin hajji, muna jami'a a Madina, an zo tsakanin Arfa, mun baro Arfa za mu tafi Muzdalifa, sai muka ga wata mata tsohuwa gaba ɗaya, irin ƴan Indiya nan ne ko ƴan Indonesia ne ko ina ne, gashinta ma fari gaba ɗaya, ba ta iya ma ɗaura ɗan kwali. Sai ga wani tsoho a bayanta, tsoho da sanda ya tsufa tukun, ƙafafuwan sun naɗe da ƙyar yake takawa, cakal cakal. Matan nan ta zo ta sa gadon bayanta ya jingina a jiki, a haka take jansa, a haka take jansa. In tafiya ta yi tafiya, daman ba su da girman jiki, wallahi sai ta goye shi. Abun mamaki ta wayi gari, ba wai bai shi ya goye ta ba, ya fi ta rashin lafiya, ya fi ta gajiya, wallahi ita take goya shi. Sai wani ya ce mana, kun san wannan mijinta ne tun suna yara ƙanana, aure ne aka yi na mutunci, matarsa ce wannan, kuma yanzu ana nan ana wa zai riga wani mutuwa. Sun samu dama an biya musu aikin hajji, suka ce ɗaya ya ce ba zai taho ba sai da ɗaya, ɗaya ma ya ce ba zai taho sai da ɗaya. haka suka taho to irin wannan mata ake so mai kulawa da mijinta a lokacin da yake da wadata da lokacin da talauci ya same shi tsufa ya same shi wata mata ta zo tana jinyar mijinta irin jinyar nan mara dadi mai ciwo mai matsaloli ya zo ba lafiya kuma kudin sun kare kullun sai ya ce a kawo kaza yana kwanci sai ya ihu ya ce a kawo mun kunu in ta damu kunu ta kawo sai ya ce a kawo mun kosai sai ta je ta nemo kosai ina sai ce zo galai kuma duk abin da aka kawo baya ci irin rigima din nan na marar lafiya a kawo mun kaza a kawo mun a kawo ya kiye ci a kawo ya kiye ci kawai wallahi da ta zo ta daka mai tsawa aikin banza kana wahal da mutane kan ce a kawo kaza ka ce a kawo kaza an kawo baka ci ba kai dai rigiman naka wannan ciwon naka ya zama matsala kin ga wannan matar ba ta da tarbiya wannan matar in ƴaƴan mai gidan nan suka same ta suka ga tana yi wa ubansu haka ba za su gama daidai ba ai ba a yi wa marar lafiya haka ai komi ya ce a kawo a je a kawo a lallaɓe shi ya ci lallaɓa ake daga ƙarshe mutumin nan mutuwa ya kuma abun mamaki duk zagin da ta yi masa ɗan abin da ya bari na gado da ita aka raba ita ba ta zo ta bilaye ta ce ɗaya bisa takwas daidai ta muni to irin wannan mata mai mummunan ɗabi'a to ba mata ce ta ƙwarai ba Allah ya sa kuna fahimta na Nana Khadija a taƙaicen taƙaicewa annabi ya ji daɗin rayuwa da ita kuma ta taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce matarsa ta farko ita ce uwar gida in gaya muku wani falal na Nana Khadija ita ce matar da bai taɓa yi mata kishiya ba in kina so ki samu wannan matsayi ki koyi da Khadija in kin isa kun ji dai matan annabi guda 13 ko wallahi duk rayuwar da ya da manzon Allah da ƴaƴan da suka tare suka haifa tare da Nana Khadija kin ga dai ba zama race ko to wallahi bai taɓa mata kishiya ba walam yanki alaiha ghairaha ina wannan matar da ta rike gida ta iya rike miji ta kyautatawa miji ta kyautatawa dangin miji ta kyautatawa iyayen miji ta kyautatawa ƴaƴan miji ta zama tana zama don Allah da miji yaushe zai tunani ya miki wata kishiya yawa yawan kishiyoyin da ake zabga muku a gadan bayanku halinku ne yake jawowa shi namiji in ya sha wahala yana neman alternative ne yana neman yaya zai sai ki ji wata kanwar tana cewa yaya ya kamata ka nan kara ne ko ki ji mahaifiyar tana cewa baba in baka kara aure ba zan tsine maka to kin hadu da sulka mai matsala kenan ta ce wa ɗanta ko ya kara aure ko ya tsine mata albarka ko ta tsine mai albarka bai yi mata kishiya ba wallahi sai da ta rasu ya aure Sauda ko ya aure Aisha nana Khadija amma sai da annabi mata 10 a lokaci guda riwaya ta tabbatar ya rayu da mata 9 kowa da gidanta amma ita Nana Khadija ita kadai ta ci gwamnatin ta gaba daya ta ci ta more ke ma in kina so ki malkashe Alhaji ki rike shi ki toshe ki kare handama ki kyautata wallahi akwai mutumin da aka ce malam ka kara aure mana yace a'a dan me ake kara aure aka ce dalilai da yawa yace to duk abin da ake nema mace ta yi wa mijinta ni matata tana mun to dan me zan kara aure aka ce a'a sunna ne yace a ai ita wata sunna ta fi wata ai yace hankali na a kwance a gidana ba ni da matsala tana tausayina in ba ni da shi tana rufa mun asiri ba ta da kazanta ba ta da gulma ba ta da kitififi ba ta tayar mun da hankali ni gani nake ma ni nake cutarta akan me zan kara mata ce ba zan kara ba aka ce qur'ani ya ce fankihu fankihu ma qabalakum min nisa'i masana wa thalatha wa ruba ya ce Allah saka da alkhairi da man ayoyin qur'ani ai ba duka zaka yi aiki da su gaba daya ba
sai Allah
yanzu kin ga wannan me ya jawo masa wannan ba wai kin auren yake ba amma yana ganin yana some full satisfaction duk abin da namiji yake bukata a wajen matan nan tana masa haka in mutum ya makale yace ita kadan ta ishe shi ta biya mai bukata shikenan magana ya kare wata mun je ta yi mana abinci a gidan mijin ta mana hidima nace kai nace mai gidan nan ce kai zan yi wa mata gidan addu'a fa yace mallam ka san da irin addu'a da za ka yi nace ina miki addu'a hajiya dan ba zan ce uwar gida ba nace uwar gida kenan akwai wata nace Allah ya dawo madda ki kun san ma'ana Allah ya dawo madda ita ita ce daga ita za a fara da ita da shi sai kabari nace kuma Allah ya kade ta ki wahdaki la sharika laki ke kadai la sharika ta laki ba ki da abokiyar tarayya tace mallam an gaishe ka duk randa zaka zo garin nan mallam ayi mun waya zan maka abincin da zaka sha mamaki shi ko mai gidan yana kallo na a gefe yana haka yana ba amun ba yace mallam muna fa da manufar kari fa da aka kyautata wa miji yakan sa namiji ya ji ya hakura ya rike kyanu bi amma ba goyen bayan kare miki kishiya nake ba mata ta uku nana Aisha kun san waye nana Aisha yar gidan sayyidina Abubakar wata baiwar Allah masha Allah tana yarinya karama a zanin goyo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hotanta mala'iku suka kawo masa cewa wannan hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah wannan matarka ce duniya da lahira ya aka bude masa ya ganta ai kawai sai aka aika gidan Abubakar yace yana san Aisha shekara 6 aka daura auren annabi Aisha shekara 6 ki tuna yarki mai shekara 6 ya take shekara 9 nana Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 9 yarki ma bata gama ma primary ba tana lakwal bata gama ba amma haka ta tare gidan annabi yarinya mai basira mai tarbiya yar gidan sayyidina Abubakar mai ilimi Imam Zahabi yace duk duniya ba a taba yin wata mace mai ilimi nana Aisha ba yar gidan Abubakar ta tare a gidan manzon Allah tana yarinya dan kananan dabbobi in aka bata aikin gida irin tankade tankadan gari sai ta zo tana tankade dabbobi su zo su ture ta cinye ko ta zo tana tankade bacci ya kama ta tai bacci sai an dauke ta an kai ta dakin ta da hannu aka riko ta aka sa ta a dakin ta shekara 9 amma sai da ta zama ita ce overall number 1 a gidan annabi saboda tsabar iya rike miji da haka abun ba shekaru bane wata zaki ganta cinkus zaki tsumma shekarun amma kwakwalwar ta yara sai ta hauka wa miji ai wallahi hakuri nake da kai wallahi kina murkuda baki hajiya amijin naki kike haka mai gida ki murkuda masa baki kina wallahi hakuri nake da kai ai shuru ake amma yaya Aisha ta rike annabi barin ga mu kona mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko jinya yayi jinya a gidan sa rashin lafiya in yana dakin wata matar tambaya yake aina ana gadan a ina nake gobe a ina nake gobe yuridu yawma Aisha yana nufin yaushe ne ne ranan nana Aisha ranar girkinta kin kafa wannan gwamnatin a gidanki kin samu wannan matsayin ta yadda mai gidanki yana dakin kishi yake yana tunani ya dawo wajenki ko ku Allah yake yi yana girkin ke ce da Allah hajiya yaushe zaki gama ne mana ya gaji azaba kiga miji yana Allah ya tafi ko kuma fa saura miki kwana daya wai sai ki ji shi wai ya tafi wai gidan kishiyarki yaya aka yace wallahi na manta na dauka kin gama dutinki in kin ga haka ta faru fa akwai damuwa ai mijinki ya kamata kwana biyu yake miki to kawai kiga a kwana na uku ma ya sake dawowa kice mai gida ka fa gama za koma yayi santi kenan to wannan kin mallaki miji amma baki gama ba yayi gaba akwai damuwa to annabi tambaya yake aina ana gadan ina nake gobe kai da karshe dai annabi sai ya ce da Allah ko za ku min izini a kaini dakin nana Aisha ta mun jinya suka ce mun baka dama manzo Allah a karshen rayuwarsa malama a dakin nana Aisha ya rasu nana Aisha a hadisin Bukhari da Muslim tace mata baina haqinati wa zaqinati annabi ya rasu tsakanin habana da kirjina yanda uwa take rike danta take kama danta ta rike shi haka tana shayar da shi nono haka nana Aisha ta rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mala'ikan mutuwa ya zo dauke shi abu na karshe da ya shiga bakin manzo Allah yawo miyau nana na Aisha ne a bakin sa aswaki ta tauna yayi laushi wai bana ma abashi ya tauna ba fa aswaki aswak sai da ta sa a bakin ta ta tauna ta sa masa a baki da shi ya cika alaihi salatu wassalam annabi a dakin nana Aisha yake har yau har gobe har kiyamu sa'a duk dakin matansa ba ta aka kai shi ba dakin nana Aisha saboda tsabar kulawa da miji nana Aisha take idan annabi yazo zai baccin rana a gidana akan cinya ta yake filo bacci idan zai yi da rana ba filo ake sa mai ba sai ta miƙe kafanta kamar yadda danta yake kwanciya a kanta dan mace zai kwanta akan mace wallahi haka annabi yake sa kansa ya kwanta akan cinya nana Aisha ya sha baccin sa tana kula da shi nana Aisha ita ce wannan matar da nana Sauda shekaru ya kama ta annabi yake ya Sauda bint Zam'a ko in sauke miki in baki dama mu bar aure in sake ki tace haba ya rasulullah ufa tabbas ya kama ni yanzu shekaruna bani da bukatar da namiji dan haka ya rasulullah ga kwanan girki na na dauka na bawa matarka Aisha tayi girkin ta ta ci girkin ta kuma ta ci girki na annabi ya karba kuma Aisha ta karba a riwaya aka ce nana Aisha bata taba jayayya da nana Sauda ba ita ce number 1 dinta a gidan nan saboda me ta bata abin da yafi komai tsada yanzu ke dan Allah kina iya bawa kishi yake kwanan ki mallan ka ji wa'azin ki sai la wai bai zai yi ba kaga karatun nawa ma sai dai ta karan koma da shi kenan kina da wannan imanin da zaki iya bawa kishiyar ki ranar girkin ki wata bugo waya wallahi mallam ni ba zan yadda da abin da ake ba wallahi mai gidanmu azzalimi ne yana cutata wallahi mallam yazo har yanzu bai dawo ba yanzu gashi nan karfe 11 an ba ita kuma abokiyar zama ta karfe 9 ya dawo mata wallahi ba zan yadda ba nace a a ki bi a hankali wata kila wacce ta fi ki iya hira ne ki bi a hankali wata kila tana da dan abubuwa da take bashi in yaje ta dauki hankalinsa yan abubuwa kin san namiji yana son ya rinkar ganin kwano a rufe bai yi cefa ne ba sai a ce a bismillah a menene abu dai ka gani mutum ya dan ga yan abubuwan nan haka a dan kokwanci a kokwanci ya gyara a bashi ruwa mai sanyi ya sha kafin ya tafi ki dauki tishu ki ce tsaya 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 ki rike kanka haka ki ce dakata ki goge masa baki ki ce kar ka je wacce ta gani ta ce ita ma za ta maka gobe din mijin da ake masa wannan dole ya makara a gidanki amma ya zo ruwan sha ma bai da shi ba fuska ya me ya kawo ka yau din ha bai zo ga yayansa ba a gidansa wai tambaya take wai me ya kawo shi gidansa ne fa halinki bai da kyau ita ba ta akai kwanan ta karba nana Sauda ta girmama Aisha ta bace wannan aka ce mutunci ake yi sosai da girmama juna na Aisha tana sanna na Sauda saboda ta mata mutunci wata haihuwa fa tayi ta haihu jego sharkar mai gidan yace dalla zan koma dakin wance sai tace ina zaka Aisha to ai kin haihu tace wallahi ba inda zaka ni zan ci gaba da girki na yace yanzu dan Allah da wannan jegon zaki shiga kitchen tace wallahi zan tuka ma tuwo lafiyayye zan ma duk abin da nake shi dan ajiye shi nake yi na yi wa miji aiki yace zafin gawayi na jego zai dame ni da warin jego tace wallahi tare za mu yi jegon nan da kai ba wani rabon kwana da za a yi nace yanzu mata ashe har kun waye kun fara ajiye maza suna jego tare da ku a daki wannan rashin tausayi wannan rashin jin kai wannan rashin daga kafa da aka bincika ashe ba ta shiri ne da kishiyar ta yadda tai ta shiga kitchen tana jego ta dafa abinci kin ga mai jego fa kawo taimako ake kawo mata amma wannan mata ta yadda tai ta shiga kitchen tai wa mijin nan abinci a dole a haka wai sai ya kwana a dakin ta sai ga mai gida ya dawo karfe biyu yaro jariri yana kuka sai a ce tashi 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 ka rike mun shi tashi rike mun shi yana haka yana haka yana haka yana gengedi dan Allah ku daga musu kafa don Allah idan kin haihu ki ce wa mijinki ya koma ɗakin kishiyarki dan Allah in ma keke kadai ne ki gyara masa ɗakin sa ya koma can ku dan yi hira amma ki takeice masa wannan zafin gawayin da zafin gaushin wutar ko da yake a babin kyautatawa in namiji yaga zai iya yi yana da kyau tunda hakkinta ne kwana kwana ba wai yana nufin alakar aure ba kawai ya je ya tsaya ta jegon in yaga zai iya yi wannan abu ne mai kyau Allah ya masa albarka da haka nana Aisha ta yi wa annabi shimfida mai kyau a rayuwa ta kyautata masa ya so ta ya kaunace ta a hadisin Bukhari hadisin Abdullahi dan Amr an tambayi manzon Allah a duk duniya wa kafsu yace Aisha a cikin mazafa yace abuha babanta ta rufe kofa ita aka fi so kuma babanta aka fi so amma wannan son da yake mata baya bata wani abu sama da yadda zai ba wa saura baya bata kwana sama da yadda zai ba wa saura duk da Allah ya bashi dama turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk Allah ya bashi wannan dama amma yana yin adalci a cikin matansa ki koyi da nana Aisha ki zama matar kirki ki koyi da matar karshe ita ce yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Fatima annabi yana son nana Fatima yasa ce yana kaunarta ita ce matar da idan ta zo daga gidan mijinta ta zo mai ziyara sai ya tashi ya mika ya ce marhaban ya mike ya je ya tarye ta yana matsayin annabi yana marhaban bibnati lale maraba da yata sanni da zuwa yata sanni da zuwa yata annabi ya je ya taro nana Fatima ba irin ka ba kai ba irin ka ba kai da yarka za ta zo gidan daga gidan aure ka ce me ya kawo ki yau shi za ki tafi a'a ba gidan ubanta a tambaye ta me ya kawo ta ta zo ta gaishe ka ne ta zo ta girmama ka ne ta zo ta mutunta ka ne nana Fatima ita ce mata mai hakuri aiki yayi mata yawa a gidan Ali bin Abi Talib nika take yi nika a dutsen nika ke yanzu da markade da injin markade da injin nika baki san wahala ba hannunki baya kanta amma wallahi riwaya yazo hanna na Fatima yar gidan annabi number 1 din ba uba ba wanda yake gadara da uba irin nana Fatima amma wallahi sai da hannunta yayi kanta saboda aikin miji saboda aikin gidan miji ina masu cewa ba dole bane sai ta dafa mai abinci ina masu cewa ba dole bane matarsa sai ta yi masa kaza to ya aka yi yar annabi nana Fatima take aiki a gidan manzon Allah har hannunta yake kanta Ali bin Abi Talib da kansa ya tausaya mata yace ya Fatima ki je gida idan babanki an kawo ribatattun yaki kice ya baki baiwa da za ta taimaka miki aiki ya miki yawa ta kama hanya ta tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta gaya masa na takeice muku riwaya sai annabi yace ya Fatima ga abin da zan baki yafi mai aiki kije ki aikin miji kije ki aiki a gida amma in zaki kwanta bacci subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 khairul lakuma min khadimi shi yafi alkhairi gare ku akan shi yafi alkhairi gare ku akan in baki hadimi wanda zai zo miki aiki ko wanda za ta yi miki aiki kije ki bi mijinki wannan yar annabi ce yar gatar annabi mai matsayi matar Ali bin Abi Talib amma aikin gida ya mata yawa ta zo tana neman a taimaka mata annabi ya bata tasbihi wai sai wata mata wai yanzu wai ta zo wai ta zauna wai ba za ta yi mai gidanta abinci ba in baki mai abinci ba me zaki masa wai na je wa'azi wani gari wai wata mata sun rubuta takarda malam akwai aya ko hadisi da tace mace ta gaida mijinta rasar kunyata ku har ta kai ga kuna neman aya da hadisi akan gaida miji wato in ba aya ba hadisi wato ba za ku gaida mai gida ba aya da hadisin nan da tace ya kawo miki abincin rana da na dare da na yamma wannan ayar ita tace kuma sai kin gaishe shi walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja in kuna so ku ji dadin aure ku bi miji feminism wannan tunanin cewa ni na kai ni ma mace ce ni ma wane ne din mata su ne kaza ya saba wa karantarwa musulunci ya saba shari'ar Allah, addini ya ce a kula da mata, a taimaka musu, a agaza musu, amma kuma su ma sai sun yi aiki, sai sun yi hidima, ki taimake ni in taimake ni, in taimake ki, cuɗe ni in cuɗe ka, walbani walbaka walhanani walqimimi. Abinda na faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe, Allah ya kai mana. Barin dakata anan saboda yanayi na lokaci. Wa bi hadzal qadri kifaya. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu.